بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يا هذا مو أيو لا هدي لم تكرا تكين لتاكم سجل التوحيد المفيد a yau biyar ga watan Dhulqa'ida shekara ta 1446 wanda ya daidai da 1 ga watan June 2025 miladiya. In ba manta ba, wancan sati mun tsaya inda Allah ta'ala ke cewa ila ilahin nas ay ma'aluhihim wa mahbubihim alladhi la yatawajjahu al-'abdu al-makhluq al-mukallaf al-'abid illa lahu fajaat al-ilahiyya khatimatan wa ghayatan wa ma qabla hakka tawfi'at laha. Sashi na 43. Malai ya ce wa hatani suratani a'zamu 'udatin fil Qur'an wa ja'at al-isti'adatu bihima waqta al-hajati ila dhalik wa hina suhira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa khuyila lahu annahu yaf'alu shay'a wa ma fa'ala wa aqama 'ala dhalika 40 yawman kama fi as-sahih. وكانت عقد السحر إحدى عشرة عقدة، فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية فانحلت بكل آية عقدة، وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل بالأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضهاه من القدرية. وربوبيته سبحانه الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. أود ساتي من يما كان أكن yanda Ubangiji ke kafa hujja da rububiyyansa wajen lalle ya kamata su abauta masa shi daya. Rububiyya shi ne a yadda cewa Ubangiji shi ya halitta, shi ya bada arziki, shi ne ya raba ma kowane da halittu gwargwadon arzikin da suke bukata a duniya. To idan bawa ya yadda da wannan, to kuma ya kamata ya yadda cewa wannan Ubangiji da ya mishi wannan gata ya gatanta shi, ya bashi da abin da yake bukata gwargwado, to ya kamata ya bauta mishi. To har muka zo wajen da muka yi magana cewa, to kaga lafazin al-ilahu tana nufin wato abauta ma Allah ta'ala shi daya, a runtuma zuwa wajensa a so shi shi daya. Sannan wannan kuma aka ce ilahu, daga cikin lazimin wannan kalmar shi ne ya zama al-malik. Al-malik shi ne Ubangiji ya umarni ya hani. Ubangiji bai bar bayi kawai a sake ba. Allah ta'ala bai bar bayi ya bar su a sake babu wani abu da zai zama yana shirye da su ba. Shi yasa Ubangiji da ya tashi ya kawo ayoyi na zo tafaliki da nasi kaga sai ya fara da cewa ilahin nas ilahin nas qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq dace qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas malikin nas kaga wannan tsana magana sarauta ce ce ilahin nas kuma yana magana kuma tace da shi da bauta ilahin nas wannan shi zama kamar abinda aka ƙara shi magana da shi an yi magana rabbin nas a farko wanda yake na rububiyya aka zo aka yi magana malikin nas aka zo aka yi kuma ilahin nas wato ubangiji kamar shin fada ya fara yi da matar amma asali abin da yake san bayi su kai hankalin sai kai zuwa gare shi da ilahin nas amma sai ya fara maganar ar-rabb kuma fara maganar rububiyyansa to shine wato in zaka tattauna da mutum ka fara maganar abin da ya shafi ku duka shi ma ya yarda da kaya da cewa ubangiji shi ya da jefa yace ya yarda to yanzu kuma sai a matsa kuma inda kuma wataƙila zai samu za a samu wato sabali sai a ce da kaya da kuma ubangiji bai bar jama'a kara zuba ba ya ba su umarni ya ba su hali yace ya yarda to sai kuma ƙara matsawa dace yanzu kaya da kuma ubangiji shi kadai ne zaka tsantsanta mai soyayya kuma zaka bauta mai shi da in yace duka bai da na uku nan mutu bai da nabi musulma ya kafu cin su in kuma ya yarda da na uku to kuma dole da ma can dole zai yarda da wadannan na uku na dai da nabi do to shi yasa a wannan suroni guda biyu suratul falaq da suratul nas zaka gani shi ne malace wa hatani suratan wannan surori da Allah ta'ala ya saukar a'zamu 'udatin fil qur'an idan mutum yana neman wani makari da ubangiji zai kare shi da su in ya karanta to babu kamar waɗannan surori guda biyu ruza shine duk wani abin da in akwai wani abu da ya halatta a kira shi laya na madata sunna to shine abin da zaka karanta kawai shikenan magana ya riga ya kare ruza duk wani abin da zai kare ka in ka karanta shi to in akwai wani abin da ka karanta kuma dama akwai ayoyin qur'ani dama akwai wannan wato waraka din to daga cikin ayoyi wanda suka fi kowa ba bayin Allah kariya shine wato shine waɗannan surori suratul falaq da suratul nas wala yace wa hatani suratan waɗannan surori guda biyu falaq da nas a'zamu 'udatin wato sune wato surorin da suka fi bada mafi girma wajen bada kariya wajen wanda idan bawaye da su zai zama ya samu ruqya fil qur'ani al-qur'ani وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك. كما وبنجي لي تاشي سوكا دا سور أن سور يسونزوني ألوكا سند أكي بكاتا أدي متأر سرشي دا ورا أن سور جن. وحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم على تعالى سوكا دا ورا أن آيوي ورا أن سور يقدابي ألوكا سند أكي وما تعالى صلى الله عليه وسلم سيري وخيل له أنه يفعل شيئا ما فعله. أكرك واتو nuna masa kamar ya aikata wasu abubuwa amma bai aikata ba wannan sabai ne suke kokarin su saka yi abin da ya faru da shi dan wani zai yi wannan magana sai zo ya ce ai sai zo ya kokarin nuna cewa kamar kaga an ce yana yin wani abu abin na zuwa a zuciyarsa cewa yana yin wani abu ashe baya yi da ilimin ne shafi wahayinsa a'a wannan wata magana ce bari mu karanta hadisin duka aji a maganar sihiri yana da hakikani wato sihiri wani abu ne da ubangiji ya ga dama ana iya yin sihirin amma ya taimakon shedanin aljanu shedanin aljanu suke taimaka ma shedanin mutane sai a samu sihiri din saboda haka sihiri ba wani abu ne zaka ci na dabu wanda kawai mutum kawai iya je karanta makaranta shi kira ya koyi sihiri ba kawai ya fada wasu surkullansa daga nan kawai ya fada wasu surkulli haka da hannu ya aje hannunsa kawai sai ga wani abu ya faru akwai wasu masa bayan shi kadai ke yin wannan abu ba zai yi a cewa shi kadai in ba haka ba to ai ni ma sai aka multa abu sai je karanta ni ma in zai iya wannan amma kaga ko da ka karanta to kuma sai kana bukatar tarbiya irin nasu tarbiya na shedanu da sauransu dan haka aiwatar da wannan abu ne na wanda ke shedanu ke to akwai ya tabbata a cikin sahihi hadisi ingantacce hadisi wanda ya tabbata a cikin as-sihah da a cikin as-sunan da al-masanid cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba wasu akwai hadisi da ya tabbata hadisin Hisham ibn Urwa daga Urwa ibn Zubair Hisham ibn Urwa daga Urwa ibn Zubair daga Aisha take cewa kana rasulullahi suhira hatta kana yara annahu yati an-nisaa wa la yatihina to kaga wannan shine abin da shi yake magana wa qila lahu annahu yaf'alu shay'an ma fa'ala wannan ayyan masa sihiri har aka dinga wato riya masa cewa wato kamar zai iya zuwa ya zake ma mata ya sai kuma ya kasa wannan sihirin anan ne wato wannan abin ya masa wato tasiri kana yara annahu ya'ti nisa yana gani cewa yana da karfin da zai iya zuwa ma matayansa da karfin sa da kuzarinsa da ubangiji yayi shi da shi dama kuma da karfin namiji ne wala ya'tihi na sai kuma ya kasa zuwa musu wannan shi ne lafazin Abdul Malik ibn Jurayj aya wai za mu dan shiga wasu abubuwa na hadisi a wannan wurin saboda a yanzu akwai masu inkarin waɗannan hadisai masu cewa su musu ma yadda an yi wani sihiri ba tun magana wani sihiri babu shi sihiri babu shi akwai kuma masu ganin su mara tasirin yadda na taɓa wato mu da ƙasar nan in ka ji mutum na cewa bai da sihiri ba to ni yana ce musu ya je tabbayar siyasa ya ci in suka sihirin su baya ci musu yadda akwai sihirin baya ci kwata-kwata sai tambaye za su ba shi labari. A saboda haka wannan lafazin Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj kenan cewa ta kana yara annahu ya'ti nisa wa la ya'tihinna wannan malamai da yawa sun roto wannan hadisi daga Hisham ibn Urwa tsakanin mutanen Madina tsakanin mutanen wato Iraki Kufa wannan wato tsakanin mutanen Makka ma mutanen Makka mutanen Madina mutanen Iraki sun roto wannan hadisi ana cewa sun kai su 14 kamar yadda Sheikh Muqawid ibn Hadi al-Wadi'i ya faɗa a cikin littafin sa Rudud Ahlul Ilm ala Ta'ina fi hadith as-sihr kace kan ya rubuta wannan littafi wannan babban malami na hadisi saboda magana akan masu sukan hadisi na sihirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka soke hadisin a ilmance akwai wanda kuma suka soke shi cewa su musu ma yadda ba ta za a dan wannan aka ce an yadda da sihiri an magana sihiri kaga kamar zai taba wahayin sa wai zai iya dan karawa ko ya rage kai dan haka su suna ganin wannan abu musu da shi ba to wannan malamai da yawa suka ruwaito wannan in ka ce ba za ka yi da wannan hadisi na sihirin ba to za ka faɗa da abin da ke mutawace wannan Hisham ibn Urwa kawai mutane wurin 14 tsakanin Makki da Madani da Kufi suka ruwaito waɗannan hadisai da yawa a cikin sa kuma shi ba shi kadai ya ruwaito wannan hadisin ba akwai wato babban malamin hadisin nan mashahuri wanda wato ambaton sa ya karanta ko ina a duniyar ilimi shine Muhammad ibn Shihab ibn Abdullah az-Zuhri Imam Zuhri malamin Imam Malik ya daga cikin shi ma wanda ya ruwaito wannan hadisi daga Urwa ibn Zubair daga Aisha take cewa kuma shafahu Allah ta'ala haitu qala sai daga baya kuma ubangiji ya warkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta inda manzon Allah ya ce yake baka labari atani malakani wasu mala'iku sun zo wajena fa jalasa ahaduhuma inda ra'si sai wani ya tsaya a wajen kaina wal akharu inda rijlayya wani kuma ya tsaya a wajen kafata fa qala sai wannan mala'ika ɗaya daga cikin ce ma wani uqadun wannan mutumin ne ke damun sa ne qala sai man sai shi dan yace matbubun an mai tsubule wajen ka fahimci idan ka ji wani na cewa shi baya ba sihiri yake ba shi tsubu yake yi shi wasu abubuwa na asara ne yake yi to sihirin kenan sai ka ce matbubun dan tsubule tsubu aka masa to da ka ba wani wanda ba zai zo kawai ya ce wai wai akwai wani kafin alƙalami ko wani kaza saboda kawai wace wannan namu ne na gida na makarantar allo ba wani abu da makarantar allo sun sihiri gaskiya babu shi wannan dimun yau kata Allah nan inda akwai wannan abin da dimun wada an ga mun shi babu wani abu illa iya ka mutun ya gaba ya zauta ta can boka kuma ya dinga yin rawani ana kira shi sunan malami ana cewa wani sirri ne sani babu wani sirri wallahi tallahi mazaki da an ga wannan kamata yayi inda da shari'a musulunci a kama shi a nemi tuba ko a tuba tuba ko a saki kansa iya kanta kenan ba maganar wa tsaya ana mutu wani inda kana sihiri tsabi kake tabbas to shi kenan sai a saki kan yashi kaga an huta da siyansa amma ba haka mutane suna da sunan malanta haka nan kawai zai su zauna su rawani suna cewa Allah annabi kuma suna kan ta ayoyin Qur'ani su ce wai wannan shi ma wani sabon ilimi da ubangiji ya basu a wani ilimi ne ubangiji na ubangiji alfashari haka nan kawai ka je wato ka dinga yanka kana binne abubuwa da ransu kuma ka ce wannan wani ilimi ne na musamman wannan ba wani abu ne da ya kamata a jama'a ya kamata su rika kulawa mata aka mutunta a wannan abu da sai ai dawo yana dawo aya da hadisi wallahi duk wanda kuke yana dawo aya da hadisi yana cewa a yanka take ya ko abin ne shi wallahi matsaki ne ko da sunan rin banka su ka ko ba wane ne ka ce wai sai ka tashi wata ya zai zuwa ta kodan aiki na wallahi ina ji wani abin sai kuma ana cewa ya koma wurin mata ba kuma wurin maza to sai yaron ne da gani da ido ka wani bawo Allah yana waya ita matan na fata hararo wannan cewa ita wato ta tashi da wani abu na tsatsu baba wallahi shi ya dinga cewa sai ki sai tashi dai mata ta tabbata wani tarin nan ba kwata daga nan har muka je ka buga dan je wani aiki a region zaki saboda kan muka je ka buga shirin da yake kenan ina cewa ai wani wani yanzu wancan da kike kaza zaki ce kike cika mata kaza kai ka sallame ta wancan wancan ma wancan wancan ma sai da ya kira wurin mutane da yawa bi ya ce kuma duk azo cikin tashi sai saboda shedani mutum saboda haka ya kamata a kula musan gaske duk dan wani cinya zai ce shi to bi yake yi ko asararu ne ko wani sirri ne ko wani gawutan malinta ne ba wani gawutan malinta ko ai shi baya yin wani harkar sai dai zai kyamce mutum wanda ba ko zaka yi kada mutum da shedanci a suka ce man qabahu wani ne mushi wannan sihirin kala sai wannan malaika ce labid ibn al-asam wani bai gudi ya masa yin wazalla wannan sihiri fi mushaqin wa mushaqa yayi wannan sihirin ne da matajin kan manzon Allah da kuma wani gashin sa da ya fado a cikin wannan ko ya makare da wannan matajin kan sai ya hada shi kenan sai ya je masa sihiri kamar yadda aka sani masu sihiri da ba suna neman abinda wannan wanda za a ba sihirin yake yana yawan mu'amala da shi ko gashin sa ko jikin sa ko wani riga sihiri yake da ta taba gumin sa ko takalmi ko wani abu fi jufi talat zakarin fi bi'r barwan yace a wani wato wani gida na tankan dabino a can wato wani wata rijiya ta barwan aka faɗa mushi inda aka yi wannan sihiri din shikenan manzo Allah ya aika a Sa'ali bin Abi Talib sannan kuma Allah ta'ala ya sauko mushi da waɗannan ayoyi ya karanta shikenan sai Allah ta'ala ya cire mushi wannan kakalika yi almuhim da ya kamata a kula anan shine kaga sihirin nan Aisha ta ce kina da kawo wannan ruwaya muka karanta Aisha ta ce wa take yi hatta kana yara annahu ya'ti nisa wa la ya'tihinna yana ganin zai iya zace matansa ya kwanta da su amma kuma sai ya tuka sala wannan inda sihirin kawai ta mushi wato tasiri kenan amma ba ta tasiri a rayuwar shi na waje ba ba ta tasiri a maganganun sa ba ba ta tasiri a abin da ubangiji ke saka masa ba ina allama wasu dinin kuwa ta ina za a saka masa da aya wani shedani haka yazo ya ce zai intaka yaran zai mushi kamar da a cin wannan wayin abu zai ba wannan ruwaya da muka kawo ruwayan Aisha kenan banda ita saboda ina son mu fahimci kace za ka inkarin hadisin sihiri to imanin mutum ne yake rawa baki da duk da a wannan kasa yanzu an samu wasu na kokarin cewa sun je sun dauko ra'ayin mu'tazila suna cewa su bisa da hadisin sihiri ba to inkarin hadisin sihiri shi kansa wannan wato inkarin wani abu ne da malamai duk sun riga sun sallama cewa wannan abin ya faru banda Aisha wanda Aisha ko take ita fara wannan ruwayan ta isa ta fada to ita ce banda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi Zaid ibn Arqam hadisin sa yana ce musa ne Imam Ahmad yana ce sunan Nasa'i yana ce kuma Muslim da Ibn Abi Shayba da wasu su suna yana ruwaitowa da Imam Tabarani shi ma suna ruwaitowa ta hanya guda biyu akwai Abu Mu'awiyah ad-Darir Muhammad ibn Khazin ad-Darir yana ruwaitowa daga Amash daga Zaid ibn Hayyan at-Tamimi daga Zaid ibn Arqam cewa wato lalle ai manzo Allah sai gidi haka wannan shi ma ya tabbata duk da wasu daga cikin malamai suna ganin kamar Abu Mu'awiyah ad-Darir kamar wata kila ya kuskure a wannan riwayar akwai At-Tawri akwai Jarir ibn Abdul Hamid ad-Dabbi akwai Shayban ibn Abdul Rahman duka su ruwaito wannan hadisi daga Amash amma kuma suke ruwaito daga Umama ibn Uqba muku mai da hadiyar wadi yake cewa ɗayan biyu ko dai ya zama in Abu Mu'awiyah ad-Darir shi ma ya daga cikin manyan malamai na Amash ko dai ya zama riwayar duka shi Amash da malamai ne guda biyu ya da Umama ibn Uqba al-Muhallimi sannan kuma yana da kuma Yazid ibn Hayyan at-Tamimi duka manyan malaman sa ne da suka bashi wannan hadisin ko kuma ya zama na in za a tarjihi to a tarjihin wanda suke su uku ne sun yi riwaya zuwa ga malami shi kuma Abu Mu'awiyah ad-Darir zai zama yayi kuskure wanda suka yi zama ittibai shi da Ad-Dawri da su Jarir ibn Abdul Hamid ad-Dabbi da kuma Shayban ibn Abdul Rahman al-Muhim ne wannan hadisi ya tabbata babu a cikin malamai wani wanda yake tabbatan wannan hadisi cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba mishi kuma sihirin bangaren matarsa kare kawai ya taba shi sannan kuma wannan sihirin bai taba wahayin sa ba wannan hadisi ne wanda ya riga ya tabbata shi a nan malam yake labata mana wannan kabiyan da ya faru ce waɗannan suroi da ubangiji ya saukar kulakuzan nan guda biyu wannan sune mafi girma abin da mutum zai karanta domin ubangiji ya kiyaye shi daga dukkan wani sharri ruqya musamman na sihiri mutum ya karanta to ubangiji zai kare shi tun cewa kullu lahu annahu yaf'alu shay'a kai inda aka danga suranta mushi kamar ya aikata wani abu wato kamar wato zai iya zake ma mace ko kamar ya manta zai ya zake matansa wa ma fa'ala wa amma bi iya aikatawa amma bi aikata ba wa aqama ala zalika 40 yawman yayi kwana 40 wato yana cin wannan hali kamar fi sahihi kamar yadda ayi cin sahihi wato cikin wato sahihi Bukhari wannan ruwaya ta zo wato guda biyu akan wannan akwai ruwaya da ke cewa yayi wata 6 akwai ruwaya da ke cewa yayi wata yayi kwana 40 ruwaya da ke cewa yayi kwana 40 shine ruwayan Abu Bamra Anas bin Iyab al-Madani ruwaya kuma da take wanda ina rawaita daga Ishaq ibn Urwa daga Urwa ibn Zubayr daga Aisha ruwayan kuma da suke cewa yayi wata 6 shine ruwayan Ahmar da Wahai da Ma'mar ibn Rashid Yamani da sauran wasu daga cikin marwaita suka ce wato yayi wata 6 Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari sai su za a iya hada ruwayan daga guda biyu wanda yace yayi wata 6 daga lokacin da sirri ya dinga masa hankali a hankali bai riga ya an karaba lokaci kuma da ya dare shine kwana 30 da kwana 10 kafin kiye lokacin kawai da aka samu da Allah ya wannan wannan ciwon ta yi mishi tsanani wato ya yi mishi tsanani har ya fahimci cewa kamar bai da lafiya amma a wannan watanni wata 6 da aka yi in ka cire wata 5 baya duk manzo Allah ma wato wannan abubuwan ka kadan kadan ya rika cin sa sallallahu alaihi wa sallam mala yace wa kana bi uqlatu sihri 11 uqda wato kullakullan da aka yi na sihiri din guda 11 ne فأنزل الله المعوذتين سيء بنجي يسفقد ودن نغلا وزن غلا بي فلق إلى ناسي إحدى عشرة آية يسفقد سوء آية فوق شعر سوما فنحلت بكل آية آية ما ظل يكرن داشي كي نسي ونن آية تقنت ونسي لنا انقادوا با آية شرني آية ديال آية وين فلق إلى ناسي انقاد أبي زمبا دي باك آية شعر يا توسي شي مالا أبن ديك فتاة نن wato sai matsala da ya kanta kowace aya ya karanta ce wannan sihiri din sai kwanci maganan cewa su waɗannan mu'awwidhataini an saukar da su ne saboda wato matsala in ya karanta ya kwanci mata wannan sihiri din kuma wato waɗannan abubuwan da aka sanya guda 11 ne wannan bata zo in kullu rabbun karanta ta a cikin ruwaya ba bata zo a cikin ruwaya ba ta zo a cikin wasu daga cikin ruwayoyi daga cirwa da ta zo akwai ruwayar Al-Baihaqi ya kawo cin da ilmin nubuwa na Al-Baihaqi ya ruwaito ta hanyar Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi daga Abu Salih Bazam daga Abdullahi dan Abbas wannan kamar wanda ya saba jin katukan muzamuti zai je muna yawo ta Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi makareci ne ba amfani da hadisin sa kuma ya ruwaito hadisi daga Abu Salih Bazam Bazam mai bijir daga Abdullahi dan Abbas ba da ka ga ruwayar da take cewa an safar da ula'uzai saboda wato sirrin aka bazan Allah ne ita wannan ruwaya ne ta da rauni za mu ci gaba ba ai ba wai magana kenan ba sai Abu Nu'aym mai hiya shi ya akwai ruwaya da ya ruwato a cikin shi ma da layin dinsa sai ya ruwato ta hanyar Abu Ja'far Razi sunan Isa ibn Mahad daga Ar-Rabi' ibn Anas Al-Qurasani daga Anas ibn Malik Isa ibn Mahad shi ma da irin nashi raunin galibi an fi dogaro da abin da ya ruwato a tafsirinsa Imam Suyuti a cikin Ad-Durrul Manthur ya danganta cewa akwai ambatan mu'awwidhataini din a cikin musanna Abd ibn Humayd to da na duba kuma cikin iko Allah sai na same ta Abd ibn Humayd yana rawaitowa daga Ahmad ibn Yunus daga Abu Mu'awiyah ad-Darir yana rawaitowa daga Ahmash wannan hadisi na Zaid ibn Arqam wannan isnadin sai sai ya tabbatacce sai dai shi a cikin sa bai da mu'awwidhataini ba shi dai kawai ya ce ne wato wato qara'u aya yace fa amara an yahil al'uqad sai ya aika Ali yace yaje ya kwance wannan kullakullan da aka yi wato qara'u aya kuma akan waɗannan ayoyi ai to amma kaga wani wayan Abu Ja'far Razi da yake da Karami ibn Anas al-Qurasani daga Anas na ambata cewa qara'u zai yake magana sun yi ayoyin da Ali ya karanta wannan yana mushi shaida dan haka zai zama ya tabbata Ahmad ibn Yunus didda ya kawo karin da sai Imam Amr su kawo ba to amma kuma shi kansa Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus malami sai cewa Sheikhul Islam shi kansa babban malami ne na hadisi da za ka za ka fi karin da yayi akan abin da su Imam Ahmad suka rubuta Imam Ahmad suka rubuta magana cewa an kanta aya ba saboda haka dai magana cewa an kanta aya tana da kanshin gaskiya akwai ruwayoyi da suka nuna haka wanda ke su ma kansu tabbatattu ne cewa waɗannan ayoyi guda 11 sai aka yi sa'a kuma waɗannan sihiri da aka yi wato su ma wato kullakulai ne guda 11 da aya da manzo Allah ya karanta ko sai Ali ya karanta kuma sai zama ta kwance wannan tubu da aka yi a wannan sihiri din a wannan rijiya din amma manzo Allah bai shagaltu akan cewa sai ya je ya banka da shi wannan Nabi ibn al-Asaf din ba bai shagaltu akan ya ce sai ya ji wannan rijiyar amma kaza amma kaza amma kaza duk wannan shin da dai an safan shi aya shi shikenan Ubangiji ya riga ya warkar da shi bai kula da wannan ba wataƙila daga cikin hikima da yasa bai shagalta sai ya yi ma Nabi ibn al-Asaf wannan ba saboda Nabi ibn al-Asaf na bawa ba musulmi ne ba dama kuma yayi ne saboda ya nuna wato gajiyawar ma'aiki da kuma gajiyawar sadarsa saboda haka sai aka bar shi a raye saboda ya kaskanta kuma da kaga daga baya dan uwansa shi Qalut shine daga baya ya kutun daga baya ya kawo yi hanyar kawo bid'a ta jahiliya a musulunci so haka su gidansu kaga gida ne wanda ke larannin gida da Allah ta laifi ne Allah ya kyauta kaga wannan mun kawo magana musiri mala ya kawo wasu daga cikin malamai ko kuma wasu daga cikin wato aqlaniyun masu kawo hankalinsu a harkar nassi sun yi inkarin waɗannan hadisi na sihiri wanda kuma wannan saba mai ijma'i na malamai galibin mu'tazila suna daga cikin wanda suka fara cewa su bisu da wannan hadisi na sihiri ba haza mu'tazila su kaman ka iya cewa ɗan boko na yanzu haka su da abin da aka kawo su za su duba da su auna shi a inda suka sani a kimiyyarsu in ya musu daidai su karba in ya musu daidai su ba su karba ba kamar yanzu za ka gani wani lokaci abu kawai shi ma aka kawo shari'a wani addini kawai sai auna abin da ya sani wanda bokan biyu yanzu an raba ta dan boko da yanzu an raba ta wa ke iya zacewa ya gewaye ta wani ilimi na boko kowa sai abin da iya karantawa har ilimin likitanci yanzu da an kasantana shi komai sai abin da kawai wani kawai ba abin da ya sani sai harka kawai ta zuciyar dan adam da za ka je ka ce mishi ya kawo wani abin da a likitancin wani abin da ya fice ba wannan ba to shi ba zama ani kuma bai da bambanci da to sai dai kai kake mu da yake makaranta kimiyya ba amma bai da bambanci da kuma masu kimiyya wanda suke da kawai sufafin knowledge a wannan bangaren da ba za a iya kawo shi hadisi sai zai ce fa shi bai da ba to galibin mu'tazila sun yi inkarin wannan hadisi kuma cikin abin da zai baka takeici an samu su daga cikin malamai wanda suke an san su sun yi kadu kuma malamai na Allah sun dauki wannan ra'ayi din su da mu'tazila sa daga cikin annansu su masu hankali ne sa da ilimin su daidai gwargwadon su saboda haka sun iya ka an za su kawo huya su je su kawo maka huya su mata ado tukuna mu'tazila galibi aka hada hadda su ɗan ma wato su asha'ira ta da dama su ne iyayen su za ka ga dan kada bi su za su kawo maka huya sai kai daga zaka wance shi to daga cikin wanda suka bi su akan wannan ra'ayi akwai ibn hazm al-bahiri yana da abubuwa wanda yake malami ne wanda yake san sunna yake san hadisi manzo Allah amma yana da abubuwa da wanda yake an san amsa da yawa ya da abubuwa wanda yake kuskure yayi wato kuskure wanda yake mai ban mamaki mai ban alaka zaka ji wasu daga cikin malamai suna kawo harshe akan sa saboda yanayin da ya saka ba aqida ta sunna a wasu abubuwa daga ciki akwai inkarin wannan hadisi na wannan da sai yi ne bane shi daga cikin malaman Shafi'i akwai Abu Nu'aym al-Israbadi Abdul Malik ibn Muhammad al-Shafi'i a wannan zamani akwai Muhammad Saltut wani malami dan kasar Masar sa daga cikin wanda suka fara yada maganar inkarin hadisi sun yi ma da kuma maganar shafin aljanu da waye da sauransu akwai shi man Mahmud Shaltut akwai Ahmad Amin wanda wani mutumi wanda yake mai fatul Islam duhul Islam waye da sauransu to galibi abin da ya dame su shine da abin da su suna su da ayoyin da suka tada hadisi suna fasara shi da kuma wato fahimtar su intuitive common sense din su kawai ya musu daidai shi kenan su karba su yi kai ko za su share shi su sai da ba dan su kai manzo Allah su ba wani abu ne a wajen su saboda haka abubuwa da yawa da sun yi inkarin sa banda shi kuma daga cikin malamai su ma na Allah wanda aka samu suna da wato kada musulunci da musulunci shine Muhammad Rashid Ridha shi ma an samu yayi inkarin waɗannan hadisai akwai Al-Jassas Al-Hanafi daga cikin malamai muna ta kawo wa saboda wataƙila na faɗa wannan sai ka fahimci mu na wannan ƙasar namu da suke cewa su da sihiri bai za ka samu shi na wadar ayin na ijtihad din aka samu wa kamar na gidan mara farko shi ma ya da wasu ra'ayi kafin da ruwa kawai irin waɗannan abubuwa saboda idan ka san ce irin waɗannan sai ka fahimci idan aka samu ba waje na malama suna duka ijma'in su ne wannan duk wanda ka ta ba to sunan sa ya kusuri ba wai ijtihadi wai da za a tsaya a kan launin ijtihadin ba a ce wai malamai sun saba ina dama in bo wancan malama ba ka da dama ko su tsara ta duk wanda ya karkace a wannan to ya karkace ya kuma kitta ijma'in malamai na musulunci akwai Al-Jassas Al-Hanafi wannan babban malami ne ba Hanafi yana da littafi da yayi akan ayatul ahkam to shi ba wai yayi inkarin hadisin ne duka ba shi wannan cewa da ake yi yana yi wani abu sai daga baya danka suran ta mushi cewa kamar ya aikata amma bai aikata ba kuma ya za ya ce adabu Allah yana wannan idan ya zama adabu Allah yana wannan to me za mu fada a lokacin a wannan ayin idza qulul zalimuna in tatabi ila rasulun masura gashi suna cewa da ba ba wanda kuke ba wani bane kuke bi a fata wanda aka masa sihiri to kuma shi aka masa amma shi sihirin kenan kaga zai kare kare a cikin wahayi kaga wannan wani abu ne wanda zai dauka shi abin da kasa kan kisa wato wannan ruwaya shi bai ce babu wani kisa wanda aka yi da wani sihirin shi ne cewa yake magana wannan cewa ya khayyabi ilayhi annahu fa'ala wa fa'ala sai shi bai zana wannan da wannan ibarar ba shi ma kaga dai ya fassara da tunanin sa da sai ya bi wajen malaman musulunci ya duba ya ga me suka faɗa a wannan sihiri da aka yi ma manzo Allah yana rage annabtan sa ne yana rage mishi wani abu yana darajar sa ba ya rage mishi komai in dai har ka yadda cewa manzo Allah yana iya yin ciwon kai ai ciwon kai wani abu ne yana rashin lafiya ba ya rashin lafiya ba rashin lafiya ma da iya yi sai da sabbin ajalin sa ba yana iya wato a ce yana samun wani abu a jikinsa rashin lafiya yana iya jin ciwo kuma a yajin Uhud ba ya ji ciwo ba ya ji ciwo a ji masa ciwo an zo akwai lokacin da ya hau doki doki ya tutu da shi ya ji ciwo har ma ya yi sallah a zaune sauran safai suka zo su sallah a tsaye ya ce musu zauna ina ma du'a al-imam li yutamma bihi wannan hadisin da yake mashhuri an taɓa mishi wannan kuma ya ji a jikinsa ka shi kaga wato yana samun rashin lafiya sannan kuma yana samun kuma ciwo a jikinsa to me ya bambanci shi wannan sihiri shi wa rashin lafiya bane in dai kun yadda cewa ana iya samun wato abzar al-jasadi wani cutarwa a jikinsa wanda wannan yana nuni zuwa ga magashin annabtansa in mutum ya luka shi wato wannan sihiri da aka masa yana ƙara nuni zuwa ga wato gaskiyar annabtin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kasancewar shi al-bashar kasancewar shi dan adam ne kuma duk abin da ke bujiro ma ɗan adam shi ma yana bujiro masa kuma da cewa kuma an yi mishi ta abubuwa an ji masa ciwo ya yi rashin lafiya an sa mishi guba saboda a kange shi daga wannan wahayi amma ubangiji kuma ya yadda abin ya same shi amma kuma ya ce kuma wahayin sa nan daram-dam wannan ma bai nuna ma gaskiyar annabtansa su ba nabi bin al-asaf nan sun ce ne musu wannan sihiri din saboda idan in annabi ya nan ba na gaskiya ba sai ka ga a huta da shi a zama an sami wato galaba akan duk wahayi da yake cewa a masa na Qur'ani da wahayi da sauransu kaga a huta amma shi kidan Allah ta'ala ya takaita wannan abu amma kuma shi ma sai ya bar shi wannan tasiri ya dan taba shi saboda a gane cewa annabi Muhammadu shi ma dan adam a arabul bashariya yana iya samun sa saboda haka duk wani al-ibrar al-jasadi ko an-nafsi yana iya samun manzo Allah mutukar ba wani abu ne na yau da gobe ba za ka taba ji an ce manzo Allah yayi haukace ba wannan ba zai yiwu ba saboda ai wallahi ya'simuka minan nas daga cikin isma da aka bashi isma na hankalin sa za ka taba ji gani yace cewa ya zo zai ba da wani wahayi bai ya kasa bayarwa ba wahayin da aka bashi shi ne yake bayarwa Allah ta'ala ba alƙawari ya masa cewa kawai saluku ne ka falakar sa za mu kanka kuma za ka barta ba da can da zarar ana mashi wa'ayi ma ita kokari yana ta mitan wannan abin da ake gaya mishi bai dan kare manta aka ce mishi kawai ka bari in maka karanta maka ba za ka manta ba haka kuma yake bayarwa to wannan kaga sai irin meye taba babu abin da taba sai kuma a dangata da shi da matayan sa wannan kuma dan an samu na'am haka ita kace wannan baiwa ce ai ka duba ga dai yanzu arama ya kasance ga su bari a gaban mu suna ga haka na wani lokaci za ka karanta ayan ka su kuce maka amma ka ga manzo Allah yanda yake karanta ayoyin zare zare abin sa waje je da aka taba samu manzo Allah yayi manta Qur'ani ba su da yawa wannan wani kin na maka wato mu'jizar sa shi ma wannan dukkan za ka sashi ne a cikin nuna ubangiji na nuna mushi cewa baiwar ubangiji ne yake lalle shi da shi amma idan ba haka ba a arabul bashiya na iya taba shi wanda mu kuma wannan a samu a cikin wato magabata alhamdulillah a rayuwar manzo Allah cewa duk abin da ke gudana a rayuwar dan adam shi ma yana iya samu amma ubangiji tare da haka ya bashi wannan risala din saboda rahama gare mu kuma ya kiyaye wannan risalan tasa wanda kaina an arna ga gaskiyar annabta na manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai a sahih ko kuma ce abin da yake ma duk wanda ya saba to ya saba mu ahlus sunna jama'a baki daya duk wanda yace bai yadda da wannan sihiri da aka manzo Allah ba bai za ki da yake ta alfarman ijma ya ke ta alfarman ijma'i na magabata baki daya wannan malami da muka kawo daga wani da ma can karkatacce ne sai wani dama kuma kuskure yayi kamar sai bin azu zahiri su al-islamadi su al-jassas su muhammad rashid rida wannan duk kuskure suka yi wallahi abu ta nasu akan haka ba ah malai yace wa ta'allaqat al-isti'aza fi awail al-qur'ani bismi yanzu ya gaba magana akan wadannan surori malaki da nasi da Allah ta'ala ya saukar da su wanda duk wanda ya karanta yana ganin wani abu da yake damun sa koriya ce dai ya gani to ko kaga sai ka karanta ka kamta sha'anin sa ka gitse ma ka kyale shi ma yayi a banza yace kaje ka gani ba ka da asalin ya gani malaki da nasi ubangiji ya saukar da shi arha kuma ayoyi da jeru 11 ka gaba karantawa to me zai dame ka wannan sune babban abin da zaka karanta kuma ubangiji da sannu insha Allah zai kare ka malaka wata'allaqat al-isti'azatu fi awail al-qur'ani bismihi al-ilah yace kaga sai al-isti'aza neman tsari da ubangiji sai ta kamfaru a farkon qur'ani da sunan sa na al-ilah ba sunan sa ta na arabu ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan shine yake cewa a farkon qur'ani in zaka karanta sai zama wato sunan ubangiji na ilahu shine ya kamfaru da farkon qur'ani wannan karka fahimci cewa ko da ke bari mu kawo watakila inda wani ne zai fata ce wani abu wannan kaka zahirin sai ka fahimci kamar isti'aza ta daga cikin qur'ani isti'aza qur'ani ne ko ba qur'ani ba ga su bane su za su amsa bara ba qur'ani bane ko to kaji wani abin da yace shi qur'ani yace isti'aza ba qur'ani bace to da yace ta'allaqat isti'aza fi awail qur'ani bismil ilahi shi idan isti'aza wannan umarni ne imtithal ne Allah ta'ala ne yake cewa fa idza qara'ta al-Qur'ana fas'id billah. To da aka ce manzo Allah fas'id billahi min shaytanir rajim sai kuma ce a'udhu billahi min shaytanir rajim. Sai ya fadi wannan wato abin da saboda haka bambancin adan yanzu baka da dama yanzu ka zo ka ce ka rage da isti'aza. A fahimta bambancin in muka ce ba Qur'ani bane wato ladabi ne ake ma Allah ta'ala yayin da ce kai kaza sai muka ce yayi. To baka da dama yanzu ka zo ka ce ka inda ka ce ka rage da Qur'ani. Ko kace alqur'an ko muce yasin kaga ana fada ababun musahaba wato ja'izanci muta babun ja'izanci kaga ba da wani da babun musahabanci kace yasin ko kace alqur'an ko wani abin wannan karanci to kaga zaka cewa na rike da bismillah bismillah yanzu na Allah magana ce ta ubangiji amma baka da dama ka rike da alisi ya aza eh baka cewa na rike da a'udhu billahi a'a wannan baya cikin sunan Allah ta'ala da haka ba zaka rike da abin da yake ba sunan Allah ta'ala ba to kaga idan ka lura ita wannan wato wannan abin da muke karanta ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai aka ce billahi na bazan al-ilahu da ita aka amfani ba mai da rabbu ba ce sai ya zama in zaka ta isti'aza zaka a'udhu billahi wala la bazan al-ilahu sai ubangiji shi aka amfani wa huwa al-ma'bud wahda shi ne ubangiji wanda yake ana bauta shi daya lishtima'i sifatil kamal fi saboda sun kamala da sun tabbata gare shi baki da sun taru gare shi ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل بالأسماء الحسنى والصفات العليا سنقوم هذا يندى باوى هذا ذكرت القرآن يجب أعوذ بالله بيجي أعوذ بالرب تيجي الإله سوى دي ينونة تيوى أبند زي كران تاتنا لنا غاني هذا أبنجي وانا أبنجي وانا كمال اللي وانا كرسونا يتاوى وانا قصبو في المتفكة لما نقع الإله كما ينا نوني إذو أكتوى وقع تقرآن نندى زي to yana son wannan wanda take da sunan nashi da yace a'udhu billahi wala billahi da ya fada kaga wannan yana nuni ne zuwa ga cewa bawa yana nuna ma ubangiji cewa shi kadai zai bauta ma sannan kuma wannan gani da zai yi da maganar sa maganar ubangiji yana gani ne da ubangiji kammalalle wanda yake da sunaye kyawawa da kuma sufofi madaukaka sannan kuma al-marghub ilayhi fi an yu'idahu al-marghub ilayhi wanda kuma shine yake kwadayi zuwa gare shi shine yake kwadayi zuwa gare shi wadan ya biya mushi bukatun shi na alheri ya tuka da mushi dukkan shari to wannan al-ilah wanda bawa yake san sa wanda kuma yake kammalalle to shine yake nema an yu'idha 'abdahu alladhi yunajihi bi kalamihi ya to ya tsara bawa nan nasa wanda yake gani da shi ta hanyar ya karanta maganar sa mina shaytani daga shaytan الحائل بينه وبين مناجاة ربه wanda yake zama shamaki tsakanin shi da karanta wannan abin da maganar ubangiji zai karanta wanda da ta hanyar nan ne zai samu mudaja ci da Allah ta'ala wannan sai malamin sai ce sai ya zama dalili sirrin da yasa da aka ce a'udhu billahi da aka ce ba a ce a'udhu birabbi ba aka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ba a ce a'udhu birabbi ba saboda ka halarto kai mai karatu cewa wanda kake bautan nan kamalalle sannan kuma wanda kake bautan nan shi ne kake ka bauta ma wanda kake bautan nan shi ne zaka rantuma zuwa wajensa da soyayyen ka da bautan ka da kuma neman ya tsare ka kuma shin da dama shi kake bauta to kuma shi ne dama kawai zai tsare ka daga abinda kake so shine munazaci da maganar sa ka dinga gani kana maimaita maganar sa wanda zaka san har samu tsanci da shi to wanda zai hana ka wannan shine shekar to shine ka nemi tawassuli da sunan al-ilah saboda tsare ka da kare ya shafakance ka daga wannan abinda kake so in ka karanta zaka ƙara samun soyayyar ubangiji zaka ƙara samun kusanci zuwa gare shi sai ce thumma sahaba ta'alluq bism al-ilah fi jami'il mawatin alladhi yuqalu fi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan daga baya sai wato damfarwa da sunan al-ilah din sai ta zama ta takaita a dukkan wani waje da ake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya zama da al-ilah ba zan al-ilah aka amfani ko ina ba zaka taba jin an zo ana cewa fas'il bil rabb ba zaka ce a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi dai Allah kace qur'ani sai a dinga arfa mamma guyuwa ka nemi wato isti'aza ne da albarkacin suna na al-ilah kai tawassul da suna na al-ilah na Allah ta'ala wanda wannan yana nuna maka cewa lafazin al-ilah saboda wannan ya baka dama ka zama ka da alaƙa ka ta kusance tsakaninka da Qur'ani wanda kuma wannan shine abin da ya ƙara kusanta ka da Ubangiji ya kuma ƙara sanya soyayya da kuma wato shakuwa tsakaninka da Allah ta'ala anan ma da ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim galibi wannan shi lafazi da za ku ga mu makarantar mu Qur'ani suke kawo mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai wani lafazi da galibi shi ma a hadisi yazo أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه لسورنس وانا دكا سنزو اتين حديثي اهكا اكاي مغانا تيوا شي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان وانا لفظ لفظ الله ليك كو لفظ ني اجتهاد ني وسر في مك قران وانا مغانا تي مي تصو زان دي دادي تا كاي موشي ابن دي في انغانتي ا مغانا مالامي ديدا اكاي ماسو غانين تيوا اجتهاد ني شيغا تي دان هكا سي غانين سن فيفيتا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وكما كتي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه suka fi fita wannan lafazin akan wancan lafazin saboda wannan ana iya samu ishadi ya shiga ciki kuma ana akwai wurare da ake da su qura da ma isin kawo ishadi a suna amma magana mafi inganci wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi kansa wannan ne naqlu sautiyin ne na inda duka jami'in qur'ani suka rubuto ga duka marwajin su makaranta sun karwato wannan da wannan lafazi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda haka abinda zai fi cancanta shine a ce wannan naqlun ne musafir naqalahu jama'a an annabi sallallahu alaihi wasallam ga dandazon makaranta haka suka riga ruwaito wannan kalman to ya fi kamata ya zama wannan yana nuni akan cewa matsala ne fara tsaye da su akan wannan kuma lafazin a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi ma ya zo a cikin hadisi illa ya kai ba wajen karatu ba akwai hadisi da yazo a ce as-sahihaini hadisi Sulaiman ibn Surat akwai musulmai guda biyu suna wato sun halarta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fara dan wato musayan baki tsakanin su har ɗaya ga madaya magana wanda bai mishi dadi ba sai idan sai ya ja balarabe idan shi ya ja jikin sa ya kada yayi kyau haka ka san wato rai ya baci kenan sai manzon Allah yake cewa ni ko na san wata kalma da idan ya faɗa wannan abin da yake ji a ran sa fit aka ce me yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim to kaga lafazin ta tafi zuwa ga barkun manzon Allah to kuma ka duk in ka hada da abin da qura suka dinga kawo mana shi a ruwaya to kaga wannan zai sa ka fahimci cewa gane wannan ruwaya ita ma ta tabbata lafazin a'udhu billahi minash shaitanir rajim to haka idan ka fada cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan za a ce ka fadi wani abin da baka wato manzon Allah bai fada ba wasu suna bin cewa tsakanin zaka yi sallah da zaka karanta qur'ani ka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim zaka sallah kuma ka karanta a'udhu billahi sabil alim wannan dai duka akwai wato yalwa a ciki ko wani mutum yayi insha Allah ta'ala wannan babu wani matsala akai in Allah ya yarda to wajibi ne ko ba wajibi makarantawa ko a ci gaba ka kama shiga wani uzuri na Qur'ani kuma ba Qur'ani ake ba akwai malamai da suka ce wajibi ne wasu daga cikin makaranta ma wannan zamani ai suna cewa wajibi ne amma dai galibin malamai jumhurin malamai ba sa cewa su wajibi ne gaskiya su jumhurin malamai suna cewa musahabi ne in ba karanta ba wannan yayi katin ka yayi amma daga cikin malamai akwai Abba ibn Abi Rabah akwai At-Tawri akwai Al-Auza'i akwai Dawud al-Zahiri akwai Ibn Hazm al-Zahiri akwai Shaykh al-Albani kuma ruwaya ce daga Imam Ahmad akan cewa suna ganin wajibi ne sai an karanta dan wannan umarni ne فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم wannan umarni aka maka shi kuma asali a umarni ya zama wajibi musamman in zama ta ibada ce sai ana da sare kamar jumhurin malamai duk sun tafi akan cewa musahabi ne in mutum ya bai karanta ba wannan ba za a ce mushi dan bai karanta ba su ma tsakanin makarantar duk akwai wannan sabani din malai ce la'an rasulullahi saboda sunan Allah ta'ala huwa al-ghayat bil asma'i abin da sai aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba ce a'udhu bir rabbi ba yace saboda sunan Allah ta'ala shine matuƙa na sauran sunayen baki daya shine gaya da sauran sunan suke cike ma cikewa gare shi a cikin shine babba wanda yake fara zuwa a farko kafin rabuwar sunayen wal hada kana kullu ismin ba'dahu la ta'raf illa bihi saboda haka kowanne suna in dai ba sunan Allah ba to idan ana son a yi ta'arifin sa a faɗi sunan sunan meye shi kuma na wane ne to sai a ce sunan Allah ba za a ce sunan mahaimin ba eh sai ce fada kullu sai mu ce Allahu Allah huwa salamu almu'min almuhaimin shine assalam shine almu'min shine almuhaimin saboda haka ba za ka ce almuhaimin ismu wato Allahu ismu almuhaimin ba sai ka ce Allahu ismu almuhaimin ismu min asma'illah sai ka faɗa haka saboda shi dukkan sunaye suna komawa ne zuwa ga wato wannan suna na Allah saboda haka yayin da kace a'udhu billahi sai zama ya fi dacewa ka ce al-ilah wannan duk magana kwakwalwa kwakwalwa ibn qayyim ne ibn qayyim ya da wannan kwakwalwa kwakwalwa wato ya fi dacewa ka ce bismillah ko a'udhu billahi saboda wannan suna din sauran suna suna komawa zuwa gare shi ne kuma abin da za ka karanta dama wani abu da ubangiji yake so kai kuma kana son ubangiji kana kuma son ka dinga karanta wannan ayoyi nasa su ƙara kusanta kai ga ubangiji kuma su ƙara kawo wato soyayya tsakaninka da Allah ta'ala ita fal jalalatu tu'arifu ghayraha ita lafzul jalala ta sunan Allah ita ce take wato ta'arifi take bada bayani akan sauran sunayen wa ghayruha la yu'arifuha su kuma sauran sunayen ba su ne suke bayanin Allah ba ba su suke bayanin wannan suna na shi na Allah ba ita ce take bayanin sunan sa na Allah to yanzu sai ka ce wallabi da ashraku bihi ta'ala duk wanda suka yi suka hada ubangiji da suka yi shirka da ubangiji fir rububiyya da makatan a tambaye ya ce akwai wanda suka shirka da ubangiji a rububiyya za mu dawo kansu shi ne malai ya gama magana shi ne zai fara komawa kan masu yi ma ubangiji shirka a rububiyya masu cewa akwai wanda ya halicce su ba Allah ta'ala ba eh wannan shi ne rububiyya masu cewa akwai dan shehi na shi ya halicce ni ko dan shehi shi ya halicce shi shi wannan to shi ne wanda suka shirka a rububiyya ta walladina ashraku bi ta'ala fir rububiyya wanda suka yi shirka da ubangiji su kansu a rububiyya to ba wai daidai waje da suke ba minhum man athbata ma'ahu khaliqan akhar akwai wanda ya tabbatar cewa tare da Allah akwai wani mahalicci tare da shi wa in lam yaqulu innahu mukafi'un lahu ko da dai musu ce wannan wannan wanda ya halitta ba shi ma dai yake da Allah ta'ala ina ganin ko da wannan wanda kike wa shi ya halitta sa in ka zo ka tambaye shi ba na yana cewa shi kafara kafara yake da Allah ta'ala eh in ba haka ba to lalle shirka nasa ma ya wuce na mushrikan baya ma su kansu shi arnancin nasa yayi yawa har ne ne wato ba karami ba wanda yake cewa shi halicce shi a zo a tambaye shi a ce kana ganin wannan shehin naka dai yake da ubangiji in ya ce wa dai yake da ubangiji ko ya ma ko ubangiji shi arnancin nasa ya fi arnan baya ma shi saboda su kansu arnan baya masu cewa akwai Allah biyu kaman wato farisawa ba ka cewa wai wannan nabiyin dai yake da asalin ubangiji yanzu kaga suna cewa akwai an-nur akwai az-zulma akwai Allah gaske akwai kuma Allah duhu amma sai cewa Allah duhu shi Allah duhu shine kadani kuma shine wato ya fara a mataba yake yake mataba ta biyu amma Allah gaske shine wato asalin wanda ya halitta kuma baki daya shine kuma asalin ubangiji kaga su kansu ba su yadda cewa wato daidai waje da suke ba shine nan malaikatu wallabina ashraku bi ta'ala duk wanda suka yi zaman shi shirka da ubangiji fir rububiyya a rububiyya minhum man athbata ma'ahu khaliqan akhar a ciki akwai wanda ya tabbatar cewa akwai wani mahalicci wanda tare da Allah wa in lam yaqulu innahu mukafirun lahu amma din da ba ta cewa daidai wa daidai yake da Allah ta'ala wa humul mushrikun wannan sune mushrikai galibi ana samu su wanda masu farisawa wanda yanzu suke zuwa da shi suke yarana shi da sirga ta shi'a galibi zaka samu irin wannan akidar su shine cewa akwai Allah haske akwai Allah bi wa madahu min qadariyya da kuma wanda suka yi kamanci shine da sunan qadariyya masu cewa qadariyya suna da bid'o'i da yawa galibi su irin su mu'tazila da sauransu akwai daga cikin su mai masu cewa idan ni aiki na kawai wato ubangiji wannan aiki ni ne abu na ubangiji ba ya ce cewa a wannan aiki kawai ni ne tsara aiki na ba ubangiji ne ya halice ni ya halice aiki na ba a kula ba wai cewa nake yi ubangiji shi ya mutun shirka ba a cewa muke ubangiji ya halice mutun ya halice aikin sa kuma yanda bature yayin da ya muta shi yayi da kuma yayi aikin da zai ba shi ba to amma kuma shi ke mata wannan gudun a shi ke mata ba haka ubangiji ya halice ka halice aikin da kake yi saboda shi halice maka karfinka ya halice maka gabobinka ya halice maka iradanka kuma duk wannan iradan naka shi iradan ubangiji yanzu muna so mu Allah shi mutuna sai mu Allah shirka inda garawo bai iya ba sai ya kashe shi ko ya makule shi ko ya wani abu in yayi to ubangiji ne ya ga dama yayi saboda ta ci masa to su kadariya su akwai a cikin su akwai mai cewa masu cewa kowa da kowa wato kowa shike aikin sa ubangiji ba shi ta cewa a wannan kai ne kai abinka ubangiji ba shi ya halitta maka aikin ka ba kaga wannan kaga kamar su ma sun yarda cewa akwai wani wanda yake halitta tare da Allah ta'ala ke tunda sun ce ai dan adam shi ya halitta aikin sa kenan sun ne su yarda cewa Allah ta'ala shi ya halitta dan adam da kuma aikin sa ba to kaga shi ma wannan shirka suka yi amma kaga basu kuma daidaita dan adam da kuma ubangiji wajen daidai wani da ba dan adam sai da shi ya halitta aikin sa amma kuma sai kuma yana daidai da ubangiji wajen halitta ba wannan haka mushrikai sai a baya haka malika su kansu wato falsafa su su ibnu sina su al-farabi su al-kindi su suna daga cikin abin da suke faɗa suna cewa Allah ta'ala kawai abin da ya sani shine ya halitta ne shi kutun wato da ya halitta mu kawai particulars ya halitta ya halici malam wani haka ya halice shi amma me zai aikata gobe zai aikata me ke cin zuciya shi bai sani ba sai ya aikata sai ce auka aikata to alu ta shi sai kaga wannan sun jefa ubangiji jahilci kaga anan kuma su ma kaga suna danganta ba wani maluki cewa shi ke iya zuwa da abin da ya ga da ba kenan ya fita daga cin mashiyan ubangiji kaga aka ce a ce an sami halitta tare da ubangiji kenan amma su kansu ibnu sina ba sa cewa kuma kaga suna je ga wannan wanda ke da halittar aikin sa da ubangiji suna cewa waɗannan suna kasiri ga ubangiji tunda ubangiji ai shine ya halice bayin baki da to sai mu fushi kamar wannan zamani ina tabbatar muku yanzu aka bincike sai ku samu wata barare da zai ce shi shehi na kama dai dake da ubangiji ko ma ya fi ubangiji ko ma da aka ji ayin halitta ma da ya fara yi sai kamar yan shi'a ya fara sai sun bar mu amma ba ko fatima ko wasu daga cikin alibai su karasa kaga ai abu ya lalace kuma na'am wato wannan bawo min al-qadariyya wa rububiyyatuhu subhanahu lil-alami ar-rububiyyatul kamila rububiyyan ubangiji cewa ubangiji shi ya halitta shi ke mutu kula da wannan halittar nasa duk abin da kaga bawa yayi to da shi da abin da ya aikata duk wannan halittar ubangiji ne to duka wannan ta shafi bayi ta shafi halittuka ba wanda ya isa ya fita daga rububiyyan ubangiji babu shi ar-rububiyyatul mutlaqa ce rububiyya ce wacce cikakkiya al-mutlaqa wata take kuma mai kamalanta ash-shamila wata ta wato wuce komai da kowa tumtilu aqwalahum to kana cewa ubangiji kuma rububiyarsa ta kamalalliya ce tana wannan wato ma'anar yana fata ma'anar cewa akwai ubangiji tare da ubangiji kuma idan muka yarda cewa ubangiji rububiyarsa cikakkiyar rububiya ce shi ya halice bayi shine yake gudanar da halittu baki daya to wannan ma'anar da muke tabbatar ma ubangiji to kuma ya fata da awan cewa akwai wani mahalici tare da ubangiji kuma saboda yanzu idan ka ce abdulma da anur kamar da su farisawa ke faɗa in dai ku yarda cewa shi anur shine yayin wannan halittar baki daya shi abdulma kawai za mu zo insha Allah mu magana yanda suke faɗan tasuniyar nasu wai kawai tunani ne shi ilahu nur din yayi yayi tunani cewa yanzu da za a samu wani mahalici irin sa ba kafin ya gaba komi kawai shi kenan sai ga shi an samu shi wannan din ya kasance kaga ba ta kharij an iradati shi kenan ba wai ubangiji ne ya ga da baya ke samu ba daga nan kuma shi kenan sai shiga tuku shi kenan sai dinga kwashe mashi asalin ubangiji na aske mabiya wato shine iblis kenan kaga shi kenan din sai ya samu wato takarin sa idan wasu yana neman ya ubangiji juyin mulki na'am to kaga idan ita wannan din zai zamu ji da wannan ne idan muka ce mun yarda cewa ubangiji ba shi da iko amma idan muka kira cewa ubangiji yana da iko shi yake da cikakken kamala yana da halitta ba kuma wanda ya isa ya fita daga kamalan sa da kuma mashi'ar sa to kaga wannan zai sa ka fata maganar mai cewa akwai wani halitta ta da ubangiji akwai wani halitta ta da ubangiji لانها تقتضي رؤيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات saboda idan kace ubangiji shi arrabu ne ubangiji ne wanda ya shafi ko ya halci komai da kowa to ya shafi dukkan abin da ka sani na jikajika da kuma abin da yake na ma'ana sifa ne wato abin da yake magana duk abin da ga jiki ne kamar mu dinnan to dole kai da cewa ubangiji shi ya halice shi kuma ubangiji ne ke ba shi arziki abinda ma baka sani ba wanda bai da jigajiga kamar mutuwa kamar zumunci kamar gaskiya kamar amana wannan abubuwan duka amma wannan ubangiji wannan su ma halittu ne karka cewa wannan ai abstract ne ba ma halittu bane ai ai meaning ne kawai ma'ana ce eh ma'ana ma'anar amma ubangiji ya gara ma akwai da zai hada ka zai hada ta yanzu ba an ce zumunci ubangiji za ta zo ta nemi ubangiji ya bi mata kalinta ba ba ga shi an ce mutuwa za a zo ta yanka ta ba wannan abubuwan duka suna da cikin su ubangiji kuma in ya ga dama na tashi kiyama akwai wanda zai hada komai da kowa duk wani ma'ana da ka sani ai ba ubangiji ya kawo ma'anar ba kuma ran ita ma halittarsa ce shi ne cewa yana da zawati wasu sifati da sifofinsa wal harakati da kuma motsi da ake da bayi ke yi wal af'al da kuma aikace aikacin da suke yi wallahi khalaqakum ma ta'kuma ta'malu Allah ta'ala shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa duk abin da bayi ke aikatawa zaka samu to shi ma wannan halittar ubangiji ne to in dai har mai da cewa wannan da halittar ubangiji ne to magana kuma ka ce za a samu wani mahalci tare da ubangiji ko bai taso ba ba wanda ubangiji zai kuma zo ya ce ya tai ubangiji duk wanda ya ce ya tai ubangiji to kaga yanzu wannan abin da yake yi yana yin shirka ne a bai sani ba sai ce wa haqiqatu qawli al-qadariyya al-majusiyya haqiqanin maganan majusawa maguzawa na ababin kaddara shine abin da suke faɗa annahu ta'ala laysa rabbul li'alil haywan abin da suke cewa shine ubangiji ba shine ubangiji na aikin bayi ba rayayyun mutane ba wato yanzu wannan kashin da muke yi su a wajen kadariya majusiyya kawai mu ne muke aikin wasu daga baya sun dauki wannan saboda suna ba su dinga ta ubangiji zalunci sai kai suka dinga cewa su wato wannan shine kadariya masu saukin al'amari wannan su sai dan sauki al'amari wataƙila muka zo gaba wanda zai kawo magana akan su amma su al-qadariyya asali al-muthbita da an-nufat akwai an-nufat akwai al-muthbita su qadariyya wanda suke sune kula tin sune wato masu cire ma dan adam duk aikin da yayi ce wannan aikin da dan adam shi ya wuce aikin na shi ya aikin sa kuma ubangiji bai da cewa bai da kafa kusa wannan aikin nasa wato inda ya ga dama ya hana shi ba zai iya haduwa ba saboda aikin sa ne shi ya aikata in ba haka ba to sai me zai mishi azaba wannan su wato su ganin su kenan to kaga a haka kaga suna san su ce kaga akwai wani ubangiji wanda ba dan adam shine ubangijin aikin sa haka suke san su fara in kun lura tunda ai aiki din ai halitta ne shi ma to aikin ga ka ce kai ne kai ubangijin aikin ka to shi kaga yanzu ka tabbatar cewa akwai wani abun bauta wanda ba Allah ta hada ba kaga wannan shine hakikanin aikin da suke fada kuma suna cewa wannan aikin bayi din wala ta tanawalu haru bi ikon ubangijin ubangiji da ubangiji yake da shi na cewa shi ke gudanar da wato rayuwar bayi baki da shi har ce su to bai shafi aikin bayi ba baki da ubangiji bai da cewa akan aikin bayi in kai fa za ka tanawul mala da kullu tahta qudratihi wa mashiatihi wa khalqihi saboda ya za a ce ubangiji shi halici bayi kuma amma a ce kuma akwai wani abu wanda kai bai tanawul mala da kullu tahta qudratihi ya zai zama da iko akan abin da baya karkashin ikon sa ba kuma ya karkashin garin dama sa ba kuma ya karkashin halittar sa da abin da ya fita daga halittar ka to kaga ai ba karshe ko da shi to in ka ce aikin bawa shi ma ya fita daga ikon Allah ta'ala to kaga ka ce ubangiji ba shi halitta shi ba kenan ka ce shi wannan adam shi ya halitta shi to yanzu wannan kaga tabbatar cewa akwai wani ubangiji tare da ubangiji wanda wannan shine kuma shi abin da wato malai yake san wato mu fahimce shi in ka fahimce shi kuma ka cire kanka daga wannan tunani din kai da cewa ubangiji shi ya halitta kai ya halitta aikin ka wannan aikin naka da ne da kake yi ubangiji idan ya ga dama kuma wannan ma zai faru a kabari aikin naka zai hada shi zama wani jikajika in aikin naka kyakkyawa ne zaka ga wannan aikin naka ya zama kyakkyawa in aikin naka mummuna ne zai zama mummuna kafin Qur'ani da kake yi baka da wato da Ali Imran da Nisa'i da sauran su da kake karantawa ubangiji zai tara maka wannan ladan ba wai ba bakaran shi magana ubangiji shi ne zai zo ba a'a wannan ladan kafin da kake ubangiji zai hada maka shi yazo maka yazo wato cice ka shi kansa shi wannan ladan Qur'ani da kake karantawa kaga wannan abu ne da yake mini ne ma'ana ce kawai amma kawai ubangiji ya san yadda zai ya hada wato ya hada saboda duk wannan abubuwa ne wanda suke wato na halittun sa na san abubuwa da yawa mun shiga wasu daji sosai wasu wata iya ba su fahimta ba an shiga wasu bayanai haka dai sha ne tawili yake dama aka zo wasu wani wuri sai ka dauki abin da iya zaka iya gane ba wasu abubuwan kuma insha Allah ka gane ba yawan bayani tun dai ba ne da karantawa ba zai saka gani kuma za mu kara dawowa wani sati bi zuwa da ko wannan katin da mu katin da alaka da abin da za mu karanta a gaba insha Allah ta'ala abin da muka tayi dai Allah ba mu lada abin da muka fi Allah ta'ala ya ce mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. galibi din masu dilmafin ayoyin ubangiji da tunanin nukan su da kuma su inkarin wasu ayoyin Qur'ani da hanyoyin su aka dauka a da karara ne kawai dai a lokaci dai muna baba san mu dinga so sunaye ne muna san mu kira sunaye sai kan sunayen wasu da sabaci amma dai da sunan su na da da nan dai da kulawuzan da ake magana sune guda biyu kawai alaƙa da nasu sune ake magana an saukar ma ma'aiki ayoyi 11 wanda suka kwance mu wannan sigiri din amma wajen malaman fuqaha wani lokaci suka ce mu'awwidhat sai su hada da kula kullu wallahu ta'ala amma suka ce mu'awwidhatayn to suna nufin falaki da rasu kawai wannan kuma in ka samu a yaran malami wannan ana yana iya samu insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To,